al'amuran demokradiya wato kowane sashi yana da hurumin shi kuma yana da ƙarfi kuma yana da yanci nashi. Majalisar ƙasa sashi na 4 da sashi na 11 sun ba da dama na majalisar ƙasa suna da hurumi na yin duk wasu dokoki da suka shafi gyaran ƙasar nan, ci gaban ƙasar nan da kuma tafiyar da yanda tsarin ta za su tafi. Kuma suna da hurumi da za su gayyaci kowane ne, wala Allah, tun daga masinja har zuwa shugaban ƙasa, ko ma da wanda yake ba ƙarƙashin gwamnati yake ba, suna da hurumi da za su kira shi su ji bayani akan wani abu da ya shafi zaman shi na ɗan ƙasa, ko kuma yanda yake tafiyar da nauyi da aka dora mishi a matsayin shi na jami'in gwamnati. Saboda haka suna da hurumi da za su yi wannan kira na ya zo ya gabata gaban su domin su yi mashi tambayoyi. Bayan nan kuma suna da hurumi, idan ma mutum bai iya zuwa ba, suna da hurumi da za su iya sawa a iya kamo mutum a kawo shi a gurfanar da shi gaban su. Inda dai abun ya zama na takeici shine wanda za su iya bada umarnin ya kamo shi din shine Inspector General na ƙasa din kuma. To kin ga a ce za a kama mai kamawa kuma ya kamo kanshi ya kawo kanshi, to abu ne wanda yake mai wuya. Domin a tsarin demokradiyyar Najeriya, shi shugaban ɗan sanda na Najeriya yana ƙarƙashin shugaban ƙasa ne, wanda a yanda sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya bayani shine wanda yake shugaban gwamnati kacokau na jamhuriyar Najeriya. To tunda shine shugaban gwamnati kacokau na jamhuriyar Najeriya, magana da suka zartar da kudiri na cewa shi shugaban yan sanda na Najeriya bai cancanci ya rike wani ofishi wala Allah na alfarma ko kuma na cancanta ba a jamhuriyar Najeriya. To ina ganin sun zafafawa a nan shine kamata ya yi su buƙaci shi shugaban ƙasa ya tabbatar da kawo musu wannan jami'i wanda yake ƙarƙashin shugaban ƙasa, ko kuma su baya shi shugaban ƙasa ɗin umarni ko kuma hurumin su na cewa suna buƙatar a yi kaza abin da ya shafi shi babban jami'in ɗan sanda na Najeriya. To a nan wurin su ɗan majalisa, akwai matakai ko kuma hurumi guda uku da suke ba da shawara irin wannan. Akwai wanda yake idan suka yanke hukunci ya zama doka ne ta ƙasa, akwai wanda yake kuma idan suka yanke hukunci ya zama shawara ce suke badawa, akwai kuma wanda yake in suka yanke hukunci akan shi ya zama gargadi ne. Alal misali, a duk lokacin da aka ce majalisar ƙasa, wato tarayya, majalisar wakilai ta tarayya da kuma majalisar dattawa sun yi zaman haɗin gwiwa sun yanke hukunci, to wannan hukunci ne mai wajibi. A duk lokacin da kuma ita majalisar wada Allah ta tarayya ta wakilai ko kuma ta dattawa ta tsaya ta yanke hukunci ta yin alƙaluman jefa ƙuri'a ɗaya-ɗaya, to shi ma hukunci ne wanda yake yana da wajibi. To amma a lokacin da aka zo aka yi yanke kuduri ne cewa masu so su ce ai, waɗanda ba su so su ce nai, aka yanke hukunci ta irin wannan, to hukunci ne wanda yake yana a ƙarƙashin dandamali ko kuma hurumi na ba da shawara. To a irin wannan hurumi ne suka yi wannan magana. To saboda haka ina ganin ya fada a hurumi na ba da shawara ga ɓangaren shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari ya gyara gidan shi.